sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin Biden ta buƙaci Majalisar Dokokin Amurka da ta amince da sayarwa Isra'ila harsasai 45,000 na tankunan yaƙi na makaba. A farmakin da suke kaiwa Hamas a Gaza, a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in Amurka. Buƙatar Washington ɗin ta ƙara nuna damuwa kan samar da makaman Amurka a yakin da ya sanadin mutuwar dabban fararen hula a yakin Falastinu tun bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai kan Isra'ila watanni biyu da suka gabata. Yiwuwar sayar da makaman da darajar ta kai sama da dala miliyan 500, wanda yanzu haka suna gaban kwamitocin harkokin waje na Majalisar Wakilai da Dattijai suna nazarin su. Kuma hakan baya daga cikin buƙatar dala biliyan 110.5 da Biden ya bukata don tallafawa Ukraine da Isra'ila. A ɗaya bangaren kuma, sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa kwamitin sulhu jiya Juma'a cewa watanni biyu da yakin Isra'ila da Hamas, muna cikin tsaka mai wuya. Kuma ya buƙaci da su matsa ƙaimi wajen tsagaita wuta na jin ƙai cikin gaggawa, amma Amurka ta hau kujeran naƙi da hakan zai baiwa majalisa damar dakatar da faɗan. Mutanen Gaza na cikin matsala babba, inji Guterres. Dole ne kasashen duniya su yi duk mai yiwuwa don kawo ƙarshen matsalar su. Yaƙin da ya samo asali sakamakon harin ta'addanci da Hamas ta kai ranar 7 ga watan Oktoba a Isra'ila, wanda ya kashe mutane 1,200. Falastina da ke zaune a zirin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas na rayuwa cikin mawuyacin hali. Fiye da mutane 17,000 akasari mata da yara ne a kashe, a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza. Dubban wasu kuma sun jikkata ko kuma sun bace ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren jiragen sama na Rasha da kuma munan yanayi sun lalata kayayyakin makamashin Ukraine, inda suka bar matsugunne 500 cikin duhun rashin wutar lantarki. Ma'aikacin cibiyar samar da wutar lantarki na Ukranago ya ba da rahoton cewa yawan makamashin da aka yi amfani da shi ya yi matuƙar yawan da babu kamarsa a ranar Juma'a. Ya dagula cibiyar samar da wutar lantarkin da ta riga ta lalace. Wannan shi ne hunturu na biyu Rasha tana kai hari kan ababen more rayuwa na lantarki a ƙasar, inda take aika jiragen sama marasa matuka a kusan kowace rana don kai hari akan wuraren samar da wutar lantarki da cibiyoyin rarraba wutar lantarkin a faɗin ƙasar. Ukranago ya ce wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke gabas ta sake lalacewa sakamakon tsawaita hare-hare da aka daɗe ana yi. Kuma a wasu wurare an rufe wata cibiyar wutar lantarki domin gyaran gaggawa. Wakilan ƙungiyar tarayyar Turai sun kulle yarjejeniya kan cikakkun ƙa'idojin bayanan fasahar AI mai zurfin tunani na farko a duniya. Sanarwar ta share fagen sa ido kan fasahar zamani da ake amfani da su a cikin shahararrun kamfanoni kamar ChatGPT, wanda ya sha alwashin sauya rayuwar bil'adama ta yau da kullum kuma ba tare da haifar da illa ga bil'adaman ba. Wakilan daga Majalisar Tarayyar Turai na ƙasashe mambobin ƙungiyar 27 sun shawo kan manyan mabambance-bambance a kan batun da suka haɗa da fasahar AI da kuma amfani da ita da 'yan sanda suke wajen tantance fuskar masu laifi. Wannan ya ba su damar sanya hannu kan wata yarjejeniya ta siyasa don dokar leƙen asiri ta Artificial Intelligence. Har yanzu dokar tana buƙatar amincewa ta ƙarshe, kuma ba za ta fara aiki ba har sai shekara ta 2025.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu taurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri, ya wurin naku.
Lafiya limil yau Asabar ta hudun karshe a shekara ta 2023 da ikon Allah mun ga wannan rana.
Gaskiya fa.
A kwana a tashi har a shekara ta kare baba.
Amma nan sauran ƴan kwanaki kalilan. Shike da zan lissafin shekaru ya koma 2024.
Ai shine to kamar da muka fara tallatawa, za mu so mu nadi muryoyin masu saurare su bayyana mana su mika gaisuwar ƙarshen shekara, kuma da bayyana shirin da ya fi burge su, labarin da muka bayar da ya fi ɗaukar hankalinsu a wannan shekara mai ƙare. Wato idan Allah ya nuna mana zuwa mako mai zuwa ko nan gaba, idan muka ƙara har haɗawa za mu fara gabatarwa. Makon da ya gabata kuma muka ce za mu ɗanɗana musu, ko kuma za mu kawo musu kaɗan daga cikin abin da ya wakana a birnin Bonto. Har yanzu dai muna yawwa, to muna jiran Ramatu da mana bayani. To kamar yadda muka saba baba, za mu buɗe wannan jangon da miƙa gaisuwar fata alheri da kasan wannan makon. Yau ma kamar waɗansu watanni da suka shige, ana in shekara ta zo ƙarshe, ban san dai na Ghana ba, amma a Najeriya shekarar ƙarshe kaga watan Disamba nan, watan auren da ke kamar a ce mutane suna so su shekara da amare a gida. Yawwa, to bari mu buɗe babin da miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Ambassador Dr. Samuel and Mrs. Mavis Jimba da kuma Mr. Victor and Mrs. Laurita Ogoji domin ɗauran auren ƴaƴansu Neoma Promise da kuma Gwatana David, wanda za a yi a yau ɗin nan 9 ga watan Disamba a Chapel of Redemption College of Education a Kwanga, makarantar horar da malamai ta Kwanga da ke jihar Nasarawa, da ƙarfe 10 na safe. Kana kuma za a yi walima a Suleiman Jakonda Memorial Hall, Rishama Comprehensive College a Kwanga. To na hakikanta cewa waɗanda suke jihar Nasarawa sun waɗannan wurare. Muna taya Dr. Samuel da mai ɗakinsa Mavis Jimba murna da kuma fatar Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Sai kuma taya murna ga iyalan ASP Mani a gidan Ɗanbinni Nasarawa Malumfashi da kuma Joshua Auta Nasarawa Malumfashi, waɗanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Nura Ayuba da kuma Asma’u Joshua Auta. Su kuma za a yi auren ne a sati mai zuwa a second ekuwa da ke Malumfashi da ƙarfe 10 na safe. To har yanzu baba, bari mu miƙa jos jihar Plateau, inda nan kuma a iyalan Alhaji Idris Bello dan Azumi da Alhaji Muhammad Suleiman Liman da kuma na marigayi Sharif Idris Abdullahi Baba Zulaika. Za a daura auren ƴaƴansu Usman Muhammad Suleiman da amaryarsa Safiya Idris Bello dan Azumi, sai kuma Aliyu Idris Haidar da amaryarsa Habiba Idris Bello dan Azumi. To za a yi wannan auren ne shi ma ranar 16 ga wannan wata a masallacin ƴan taya Jos bayan sallar Juma'a. To Allah ba da zaman lafiya da hakurin zaman tare, Allah ya sa an yi adalci.
Amin summa amin. To ni kuma bari na faro da mika wannan sakon gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan babban limamin Kano Muhammad Zaharuddin da na Muhammad Kuro na daurin auren ƴaƴansu Iman Nasir Zaharuddin da angonta Abdullahi Kuro, wanda za a daura a ranar Asabar 16 ga wannan watan Disamba, wato Asabar mako mai zuwa kenan, da misalin karfe 1 na rana a masallacin Al-Furqan na Alu Avenue kan hanyar Ahmadu Bello Way a Kano. Akwai kuma liyafa da aka shirya da za a gudanar a Raisins Restaurant a 9 Audubako Way, Nasarawa, Kano, bayan daurin auren kenan. To gaisuwa ta musamman zuwa ga baban amarya Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na Najeriya, ya ce a taya ma'aurata da addu'o'i. To Allah ba da zaman lafiya, ya ba da kuma zara'a tsayi ba, ya ba da haƙurin zaman tare. To sai kuma saƙon taya murna ga iyalan marigayi Mr. Chindo Hamidu da na marigayi Mr. Njengo Layya na daurin auren ƴaƴansu Mr. Aaron Chindo Hamidu da amaryarsa Orphan Njengo Layya, wanda za a daura a ranar 19 ga wannan watan Disamba, da misalin karfe 10 na safe a cocin Ekuwa Ture Okra a ƙaramin hukumar Kaltungo a jihar Gombe. Akwai kuma liyafa na bayan daurin auren a harabar cocin da za a yi. To nan kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a tayyiba da haƙurin zaman tare. To sai kuma wannan ta'aziyya da muke mikawa zuwa ga sarkin Hausawan Accra mai martaba Alhaji Muhammad Kabiru Kadir English da baki ɗayan iyalan gidan Kadir English Kawata na rasuwar Hajiya Fatin Wahi Kadir English, wanda aka fi sani da Hajiya Azumin Wahi, wanda Allah ya mata cikawa a shekaran jiya. Allah ya jikanta da rahama, kana ba dangi haƙuri na wannan rashi, musamman Saddauna Ali Kadir English wanda mahaifiyarsa kenan, kuma kakar sarkin samari Alhaji Salisu Maudi da Alhaji Sanusi Ali Ahmed wazirin sarkin Hausawan Accra. To Allah ƙara wa dangi baki ɗaya haƙuri na wannan rashi.
To amin baba. To bari kuma mu shiga zangon gaishe-gaishe a bisa ga sanarwar da muka yi baba yanzu aka dai da daddan sakonni na samu 140.
Ko dan neman kira. Wai.
A bangaren WhatsApp kenan banda waɗanda banda 31 da suka aiko ta
ta email
wata hanya daban.
Na'am.
Yau wata hanya daban to da yake ba mu kai ga haka ba bari in yi buka dan daga cikin waɗanda suka rubuto sakonni kai tsaye. Kuma daga mako mai zuwa idan muka fara waɗannan su kuma za su sha mala sai kuma Allah ya nuna mana shekara mai zuwa.
Insha Allah.
Yawa to bari mu mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga ta Maimuna mata Aliko Auta kafinta ruwan gindin akwati barikin ladi jihar Plateau wadda take so a mika mata gaisuwa ta zuwa ga Hajara Gidado Teppo Fulani gindin akwati da Hajo matar Garba mai nama barikin ladi sai Farida matar Garba direban Dorowan Babuje da Aisha matar malami kura garin Sarkin Noma sai Halima Komrade Ibrahim Lara Gafta da Hafsat Ilyas Yakubu Digawa sai Raunat Isa Muhammad Agwarmaji da Fatima Kawu mai ruwa Bajuga sai Aisha matar Usaini Dangote karatuwa Jihar Yobe da gwamna ta baba da goma ta baba
yawa
ni malamba ta tafi samu shigo ta fito
to
Fatima da yawa sai Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai computer mai yama da Jamila da Fati matan Ado Salatu goma ga Annabi Rijau sai Sani mai lenge-lenge Yawuri da iyalansa to sai in ce da matar Sani mai lenge-lenge Yawuri ko ma menene sunanta da kuma matar Lawal bin Hambani danke dan Silba Sokoto ba ita tace matarsa ba amma tun da na mata ake kuma bari a ce matarsa su ba a daga musu kafa
gaskiya
wannan garan sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da fatan shiga sabon shekara lafiya da ta fito daga ba dai ma mai sakon
gaskiya amma akwai sako
amma dai ba sunan mai sakon ya gaishe mu da baba da alheri Murtala Faruk Sanyina da Alhaji Ado Yaro Gashuwa Buba mai goro Gashuwa Usaini Dango shekara suwa Kanini Sani Nusari Alhaji Bra da Fatiskum Alhaji Baba Wuro mai Sanira Laraba mai Fura Fatiskum Adam Gashuwa Isa Lawal Girbe Saidu Gagiyo Katama Idi Katama Mustafa mai kayan miya Gashuwa da Hamisu mai kayan miya Gashuwa da ma dukkan ma'aikatan sashen Hausa to muna godiya ga wannan sako to idan na duba shafin shi na to sako ne baba da ya fito daga annun Alhaji Umar Fore ba gasho bai sa sunan shi ba amma dai na duba sunan shi da yake bisa kan wannan layi to da fatan an tashi lafiya
to sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce ta fito daga Isudila Faki yace assalamu alaikum fili abar ya huce mai sada zumunta gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mai martaba kauran zanzau hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu da sarkin Faki Alhaji Sani Jafaru Aliyu sai kuma sarkin Hausawan garejin Olodi Alhaji Rabi'u Gora da shugaban Hausawan garejin Olodi Alhassan mai Akuya da Alhaji Bashir mai katako bakin kasuwa Faki da kuma magajin gadan kaya Faki da Murtala dan Faki sai kuma gambun Laska Faki da Yakubu Izi Faki da Jamilu mai kasida gidan Fulani Faki da Alhaji magaji yaki gidan Fulani sai kuma Ashiru dan Kabasho Faki da Alhaji Haruna Walo Faki da kuma Bala gidan Sharifai Faki da Aminu gidan Sule Kokotiti Faki da Gambo mai gada dan ganye Faki da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi Faki da Lawal Hambali dan Sulba da Garba na Hali Kamba da kuma Abubakar Sa'ad Ganye sai kuma Garba Sabiola Gashuwa da Macido Sarkin Ruwan Faki da Dahiru Danju Faki da Nuhu Lawal Faki da Gane Suraju Faki da kuma Mas'udu Alhassan Faki daga ƙarshe da ƴaƴana Hasana da Husaina da Hassan da Husaini da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya mai gaisuwa Isudila Faki
to ma dalla aka ce komai kirkin ka ba baka gama kasuwa
ko kadan
da haka zamu duru a wannan gaba da fatar an shekara lafiya. Gajeren labari ne zan baka da muka samu daga community NNPC. Wai yace wani labari ne na wani barawun babur. To ka san tun da aka shiga wannan harka ta acaban nan. Babura suka fara cin kasuwa. To wai wani ne magidanci mace ce ta haifi jariri da bai zo da rai ba.
Allah sarki.
To a asibiti. Sai bayan da aka sallame su sai ya sami wani babban akwatin kwalin biskit baba.
Na'am.
Ya saka yawa ya saka gawar jaririn nan a ciki. Ya
tura
kan babur ya tafi inda za a tafi aje a jana'iza. Ka sa harkan asibiti to in ka je kowane asibiti akwai inda ake faka su babura faka su motoci da dai sauransu. To bayan da ya riga ya karɓi gawa ya saka akwati to sai zai kammala abin da
wasu 'yan takardun da ya kamata ya gama su.
Yawwa ya je ya tafi gida. To ashe da ya faka wannan babur da akwati akan wani yana can yana hange ɓarawo. Yana can yana hange ko da ya ga ya bada baya. Yawwa ko da ya ga ya bada baya sai je murgina babur. Ya tura ya fita wurin kamar shi ke dan ya tsare. Ya kama hanya yana fita asibitin nan kuwa shi kuma abin ya zo da rashin sa a mushi. Sai ya ci karo da 'yan sanda.
Masha Allah.
Karo da 'yan sanda. Ko dai aiki suke ko neman nan goro suke dai unje. A kan hanya sai suka tare shi. Suka ce a irin musu tambayoyi. Idan ka fito ina za ka da dai sauransu.
Me ka dauko?
Barawo ne ka dauko wato ka san abin da aka ce wai mara gaskiya. Sai nan da na yi kokarin ya ba dan sanda na dan goro. Ya ce mishi ai shi sauri yake.
Ya
mika mishi irin haka din ya ce yana sauri ne. Sai dan sandan bayan ya karbe dala ya sa ya.
Ya
sa aljihu. To ya ga kwalin biskit. Sai ya ce mashi to kai malam a ɗan samu da biskit.
Ko ɗan biyu ne.
Ya rike mashi irin ɗan baya ɗin nan dan har ya babur zai tashi sai ya kama da ya ga kwalin biskit. Hankalin ɗan sanda kuma sai koma kan kwalin biskit. Da biskit ɗin mana kai ba a ɗan san mana. Dan an rufe shi da kyau kamar
biskit.
Biskit ɗin ne a cikin
yawa.
To shi ke nan barawo shi tun da bai san abin da ke ciki.
Shi ma aikin ya ɗauki matsayin biskit ne.
Yawa. Ko da ya buɗe akwati baba. Sai ga gawar jariri a kwali.
La ilaha illallah.
Kana kuma mu bude sabuwar shekarar da haka idan muka yi makonni biyu da labaran da suka dauki hankali zuwa ƙarshen shekara makonni biyu na farko kuma gaisuwar sabuwar shekara to sai ubangiji Allah ya nuna mana yanzu a madadin
baba ya kuma makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.